الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم ثلاثة شهر رمضان هجرة تدبودة داري حدود أربعين دشدة يداتي دشادة غوتون أكو شكرة تدبودة دشرين دبيار منا تكين تفسير سورة فصيلت زامو تقبا دقا آية إشرين إن شاء الله wannan karatu yana dauke da bayani akan hukubar makiyaya Allah. Allah ya saba mu bari. Hukubar makiyaya Allah. Me Allah madaukaki ya ce?
Wa najjayna alladhina amanu wa kanu yattaqun.
وَيَوْمَ
نَحْشُرُ أَعْدَاءَ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ
الله مدوكي يتي وَيَوْمَ يُحْشَرُ واتو دعاك تي وَيَوْمَ تمرانا تي مع نبي محمد اذكر يوم كباسو لابان وترانا واتو الله ينا تي مع نبي ya ba mu labarin wani gini shi wannan gini me zai faru yahu sharu za a tattaro domin kalmar ta al-hashru a larabci yanda zaka gani a littafai lugha kamar mujammu maqayisul lugha mujallad nabi shafi na 67 ce ahlul lughati yaqulun al-hashru al-jam'u ma asawqin asali da larabci idan aka ce al-hashru shine a tattara mutane kuma a kore su shi yasa aka samu suratul hashr saboda abin da ya faru a zamanin manzon Allah annabi ya kore Yahudawa daga garin Madina to tattara mutane da koran su a lokaci guda shine kalmar al-hashru take dauka saboda kai sa ba za ka ce tara mutane kadai ba sai ka hada da koran su to Allah ya yi amfani da wannan kalmar yace a gaya mana ranar da za a tattaro kuma a yi kora ga a'da'illahi maqiya Allah maqiya Allah akwai ranar da Allah zai tattara su a wuri guda Allah ka saba mu ciki ba shakka wannan abin tsoro ne domin duk sa'idin da Allah ya faɗa magana a cikin Al-Qur'ani sai ka auna da kanka shin suwaye ake nufi da makiya Allah a adaullahi suwaye makiya Allah waɗanda Allah zai yi umarni a tattara a kora su to in ka dubi tafsirin Ibn Kathir yace a ada'ullahi makiya Allah mutum biyu ne na daya alladina kazzabu rusulahu sune mutanen da an turo manzanni sun kareta su kaga wannan makiya Allah ne domin idan aka ce Allah ya turo sako sai ka ki karba kaga kai ba musoyin sa bane wannan afili yake sai yace to nabi fa khalafu amrahu sun karbe shi amma sun saba mishi so kaga kenan makiya Allah ba sa wuce mutum biyu kuma yanda ibnu kasir ya fada haka ibnu usaymi ne fada shi ma da yake fasara wannan ayar yace biddul imani al kufru me yake shi imani shine kafirci ai idan aka ce an yi imani an gaskanta Allah ana son Allah kenan to wanda baya son Allah sai a ce ya kafirci don haka kana iya gane su waye makiya Allah sune wadanda ba su yi imani da Allah ba kaga kenan kafirai ne sai yace wa biddut taqwa shi kuma Allah ba wai a yadda da shi bane a ji tsoron sa a kiyaye dokokin sa to tana yiwa a samu mutum yayi imanin da Allah amma kuma baya kiyaye dokokin Allah so idan aka ce biddut taqwa ai kaga shine al ma'asi wal fusuq saban Allah da fasikanci wannan ita ce siffar mutumin da ya yarda akwai Allah amma yake saba mishi yake fandare ma Allah to sai Ibn Usaymin yace don haka fa a'da'ullahi izan humul kufar wal fasaqa saboda haka idan aka ce suwaye makiya Allah sai ka bada amsa mutum biyu ne daga kafirai sai fasikai idan aka ce fasikai kaga cikin musulmai ne mai na an ce kafirai kaga ba su mai imani ba to idan don abinda yasa sau da yawa karanta alqur'ani muke muna wucewa ana magana da kai ba kamar san kai ne ba kai kana daukar magana kana dora mu wani a nesa alhaji da kai Allah yake magana Allah ya ce ranar da zai tattaro makiyansa ya kora su to sai ka nemi amsa su waye makiyan Allah da za a yi ma wannan a filin hisabi malaman sunna sun ce mutum biyu ne da kafiri da fasiki ina za a kora su sai Allah ya ce ilan nari zuwa ga wuta fahum yuzaun Allah ya ce kuma ba kora kadai ake ba ana hankada su la hawla wala quwwata illa billah Allah ka tsare mu idan aka ce yuzauna yudfauna anidan anifan muhinan ana hankada su hankadawa da ta fita duniya ka san hankadawa ai wulakanci ne kana tafiya sai a hankada ka ta baya haka mala'iku suke ma waɗannan mutane duk makiyin Allah a ranar tashin kiyama ana gane shi dan Allah yana tara su a wuri guda ne ba musulmi ba kafiri tunda dai siffa guda ta hada su kiyayyar Allah to makoma su dai ce to inda da yake akwai musulmai wanda babu mamaki daga baya wasu su samu ceto to me zai faru
hatta idza ma da شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون
حتى إذا ما جاءوها دعما أنا أقول رسول الله وتنى أي كاتب أبن الله يتي ويوم يحشر أعداء الله إلى النار دعما في لين حسابي نزا أتتراسو أنا أتتراسو إنا وانا فاسكي إنا كافرين نقضو ana hada su a wuri guda kuma ana koran su an doshi wuta da su an doshi wuta da su hatta idza ma ja'uha to kuma Allah ya riga alƙawari babu wanda zai shiga aljanna sai da hisabi sai waɗanda Allah ya ware su wanda suka tabbata hadisin manzon Allah babu wanda zai tafi wuta sai an bayyana mar hukuncin sa duk da cewa akwai mutanen da Allah ya sa makamashin wutar jahannami saboda laifin su a fili yake to amma mutum ba zai shiga wuta ba sai an gaya masa laifin shi ai hatta idza ma ja'uha sai sun iso ga wutan Allah ka saba mu gani shahida alaihim sam'uhum sai jin su ya bada shaida a kansu wa absaruhum da ganin su ya bada shaida a kansu wa juluduhum fatar jikin su ta ba da shaida a kawunan su bima kanu ya faluna abinda suka aikata a duniya bima kanu ya amalu abinda suka aikata a duniya to babu shakka babu wanda ya isa babu wanda ya isa ya tsira idan Allah ya hukunta wuta a kansa. Saboda idan aka ce maka jinka ganinka fatar jikinka za ta ba da shaida, ba ka ga mutum kuma ai an gama kore shi. Kuma ba wai nan kaɗai ba ne, ka ga hatta a suratul Isra'i aya ta 36 nan ma Allah ya faɗa inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ula'ika kana anhu mas'ula. Kaga nan ma Allah ya tabbatar da ji da gani da tunaninka kowannen su sai an mai tambaya, ba wai haka kawai fatar jikinka za ta yi bayani ba, sai an mata tambaya. Kuma akwai hadisin Muawiya bin Haida, hadisi na da tsawo, amma dai mahallu shahid ga wannan hadisin shine a cikin sa manzon Allah ya ce taji'una yawmal qiyamati dukkanku, inji Annabi Muhammad, gaba ɗayan ku za ku tashi ne a ranar tashin kiyama ala afwahikumul fidam, akan bakunan ku akwai takunkumi. Da saboda haka duk wani dan adam inda ka san ana yi makura in za a yi wasa da ita a sa mata takunkumi saboda kai ta yi cizo, to shi dan adam ba za a sa mishi takunkumi don cizonsa ba ne, don kar ma ya yi magana, in ji manzon Allah. Saboda haka takunkumi za a sa a bakin kowa a rufe, Allah bai bukatar ma magana ta, saboda ya nuna maka ƙuduransa. Ai, ba sai bakinka ya yi magana ba. To shi ne sai manzon Allah ya ce wa inna awwala ma yatakallamu min al-adamiyyi, kaga ba a ce min al-kafiri ba, min al-adamiyyi, abinda zai fara magana daga jikin dan adam faqihu, cinyarsa ne, kar ka dauka bakin shi. Saboda haka da Allah yake cewa inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ula'ika kana anhu mas'ula, ai tambayar za a yi ko ba a bukatar bakinka ma ta ya bada amsa. Saboda haka abinda zai fara bada amsa a jikinka cinyarka ne, sai manzon Allah ya ce wa kafahu, na biyu sai tafin hannunka, tafin hannunka zai yi magana, cinyarka za ta yi magana. Magana cinya ita ce farko. Hadisin al-Imam Bagawi ya inganta shi, wanda ya ce isnadin sa yana da kyau, al-littafin sa Sharh Sunna mujallal na 7 shafin 500. To kaga mun samu guri biyu a cikin Al-Qur'ani. Wuri na uku shi ma mun karanta shi a baya, shine suratu Yasin. A suratu Yasin aya ta 65, ai Allah ya fito karara ya faɗi magana da ta dace da hadisin manzon Allah. Al-yawma nakhtimu ala afwahikum, al-yawma nakhtimu ala afwahikum, a yau za mu rufe bakunan su. Kaji abinda manzon Allah ya faɗa, zaka tashi da takunkumi, shi kuma Allah ya ce zai rufe bakin, ai kaga kenan ba magana. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim, me Allah ya ce, wa tukallimuna aydihim, hannuwan ne za su mana magana, wa tashhadu arjuluhum, kafafu su ba da shaida, bima kanu yaksubuna, abinda suka aikata wanda suka samar. Saboda haka duk abinda kai jikinka ne zai yi bayani, ba harshe ba. Sannan kuma idan ka dawo suratul Nur, idan ka dawo suratul Nur shine wuri na hudu, yawma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum, ranar da harsunansu suke ba da shaida, da hannuwansu da kafafunsu, ma kanu ya'maluna, abinda suka kasance suna aikatawa. Ce yawma idhin yuwaffihim Allahu dinahum alhaq, a wannan ranan Allah zai cika musu hisabinsu na gaskiya. Wa ya'lamuna anna Allah huwa al-haqq al-mubin, ranar mutane za su sani Allah shine na gaske mabayyani, babu wanda zai musanta kuduran Allah a ranar tashin kiyama. Akwai hadisin Anas bin Malik wanda aka rawaito daidai wannan gabadin. Anas ya ce kunna inda Rasulullah, muna tare da manzon Allah, wata rana fa bahika, sai annabi ya fashe da dariya, sai ya tambaye mu hal tadruna mimma abhaku, ko kun san dalilin da yasa nake dariya kuwa? Kunna sai muka ce Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah da banzo suka fi sani. Kala sai manzon Allah ya ce min mukhatabatil abdi rabbahu, wato abin da yasa ni dariya, Allah ya sanar da ni maganar da zai yi da wani bawansa, don Allah yana sanar da annabi Muhammad labarin da ya wuce da labari mai aukuwa da abin da zai auku nan gaba abin da zai auku a lahira ma Allah yakan sanar da manzon sa to cikin irin wannan karantarwa da Allah yake ma Annabi Muhammad shine yace to sai kawai da aka iso wannan gaba sai na fashe da dariya saboda ilimin na shiga ga manzon Allah min muqaqabati al-abdi rabbahu yaqul zai ce ya rabbi ya Allah alam tujirni min zulmi ina ce kada in yi zalunci ka tsare sai Allah ya ce bala kware to sai wannan mutum ya ce fa inni la ujizu ala nafsi illa shahida minni tunda dai zalunci ba a san shi to ni ban yadda wani ya bada shaida game da ni ba sai jikina ni kaina jikina ne zai bani shaida saboda in wani bako zai bada shaida yana iya mun ƙarya ya cutar da ni sai Allah ya ce an gama ai kafa bi nafsika al-yawm alika shahida a yau dai ka ishi kanka ka zama shaida yana roko ne idan ma akwai wanda zai bada shaida akan ayyukan da yayi to a bari jikinsa ya bayar shi bai ma san dama an riga an wannan tanadin ba sai Allah ya ce an gama ai kuwa jikinka ya isa ya bada shaida wa bil kiramil katibin shuhuda idan jikinka ya tabbatar mala'iku da suka rubuta aiki kuma sai su bada bayani kaga an gama qala yana gama fada fa yaqtimu ala fihi sai Allah ya rufe bakin ko ya nemi budewa ba zai ma iya ba bakin ya rufe fa yuqalu li alqani saboda haka sai Allah ya ce masa sauran jikin sassan jikinsa sai ya ce musu antiki ku yi magana fa tantiku bi amalihi saboda haka sai jikin mutum ya dinga bayyana labarin ayyukan da ya aikata a rayuwarsa ala sai jikin ya gama bayani karkab hannu zai faɗi abin da ya ɗauka ido zai faɗi abin da ya gani kunne ya faɗi abin da ya ji ƙafa ta yi bayani inda ta je kuma kunnensa na ji jikin nasa ke ba da labarin halayensa kuma kunnuwansa suna ji sai da aka gama manzon Allah ya ce summa yukhalli bainahu wa bainal kalam sai Allah ya sake bakin Allah ya sake bakin kaga ya bashi damar yin magana an riga an gama komai jikinka ya fallashi duk abin da za ka kai a duniya duk abin da ido yayi ya gani sai da ya faɗa duk abin da hannu ya taba sai da ya faɗa kafa kuma duk inda ta je sai da ta yi bayani to sannan sai aka bude mar baki fa yaqulu yana ana bude bakin sa da ya ga zai iya magana sai ya ce bu'dan lakunna wa suhukan ya ce tar da ku Allah wadaran ku kaga jikin nashi ne yake wa Allah wadare yana ma jikin sa Allah wadare yana ma bakin sa da kunnan sa da hannun sa da kafafun sa yace Allah wadaran ku fa an kunna kuntu unadi ai duk dabara da nake zama da in kare ku ne gashi yanzu kun fallashe ni shine sai manzo Allah ya fashe da dariya fa to shi Allah babu dabara da zaka bi shi babu ita saukinka kawai ka tuba kafin mutuwa Allah ka samu iya wannan hadisin na Anas yana sahih Muslim kitabu Zuhud wa Raqaid hadisi na 2969 akwai riwayar Abu Hurairah take kama da wannan wanda Annabi yake cewa thumma yuqalu za a ce masa al'ana nab'athu shahidana alayka lokacin da yake bukatar a bada damar jikinsa shine sai Allah yake to ai yanzu zamu turo mai shaida a kanka to idan aka ce za a turo mai shaida a kansa ya tafakkaru shi nafsi zai ta tunani man zallabi ya shahadu alayya waye zai ban shaida fa yuhtamu ala fi yana wannan tunanin sai Allah ya rufe bakin wa yuqalu li fatihi sai a ce macin ya sayi magana wa lahamihi naman jikinsa a ce yi magana idamihi kashin jikinsa ma a ce intuki ku yi magana fatantiku jalduhu sai zamanto fatantiku fafidhu cinyarsa za ta yi magana wa lahmuhu haka nan naman jikinsa wa idamuhu da kasusuwansa bi amalihi duk aikin da ya aikata to kaga wannan shine ya zamanto liyu'zara min nafsihi saboda a katse mai hanzari to bayan Annabi ya faɗi wannan sai manzon Allah da kansa ya ce wa zalikal munafiq wannan mutumin munafiki ne to kaga fasaran da malaman sunna suka yi makiya Allah ɗayan biyu ne in ba munafiki ba kafiri to shi wannan mutumin munafiki ne wa zalikal ladhi sakata Allahu alai kuma wannan mutumin Allah ya riga yayi fushi da shi duk mutumin da kaga wannan ya tabbata gare shi to yana tare da fushin Allah shi ma hadisin Abu Huraira duka suna wuri guda a Sahih Muslim to me Allah yake a gaban ayar
wa qalu lidulusi lima shahidtu alaina qalu antaqana Allahu alladhi أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون
لوكاتشين دا جيكين متوي يكي بعد شيدا أكانسا ساسان جيكين سدوسون بعد شيدا أكان بينا متوي أيكتا لوكاتشين سي كافرين دا منافقين سوريكا تنبين جيكونا الناس وقالوا لجلودهم سيسوريكا تشيما fatar jikunan su lima shahidtum alaina dan me kuke shaida akan mu dan me kuke shaida aka bisa kawunan mu kaga wannan ya nuna maka idan mutum tababbe ne a duniya haka ma lahira tababbe ne kamar duniya kamar lahira ai idan makai gardaman kuduran Allah a duniya bai kamata mutum ya kaddi gardama game da kuduran Allah a lahira ba amma kaga kafiri da yake Allah ya kaddara wuta za shi da shi da munafiki maimakon da fatar jikunan su take bayani jikinka yana bayani kaga sai ka dada tsoron Allah amma wai ka ji tambaya suke wa jikunan su dan me kuka ba da shaida a kawunan mu ya akai ma kuka iya magana to kaga wanda za a ce a lahira ma ya tashi yana kokonton kuduran Allah ai kaga wannan bai kamata a ce ya tafi aljanna ba domin a duniya ne za ka yi shakkan kuduran Allah amma a lahira babu to shi ne suke tambayan su su kuma fatun jikunan kafiran qalu za su ce an taqana Allahu alladhi an taqa kull shay'in kuna tambayar ya aka yi muka iya magana to ai Allahn da ya ba mu komai damar iya magana shi ya ba mu damar magana yanzu to me abun mamaki wa huwa khalaqakum awwal marra ku kanku Allahn ne ya halice ku a karan farko wa ilayhi turja'una kuma gare shi aka mai da ku so anan kaga kenan jikunan kafiran ma sun fi su imani saboda ka suke ba su wannan amsa me suka ci gaba da cewa
wa ma kuntum tastatiruna an yashhada alaykum sam'ukum wa la absarukum wa la dhununukum wa la duludukum wa la dhununtum anna allaha la ya'lamu katiran mimma ta'malun
wannan aya tana da fassara kashi biyu kamar yadda zaka gani a tafsirin al-Imam al-Qurtubi al-Imam al-Qurtubi yace na daya ma kuntum tastatiruna ma'anata ma kuntum tastakhfuna min anfusikum ai lokacin kuna da rai ba kwa boye majikunan ku saban Allah kaga abinda Allah ya faɗa yanzu da kake da rai baka boye majikinka saban Allah baka yi sai al-Imam al-Qurtubi yace me yasa aka faɗa haka an faɗa ne hadaran min shahadati jawarihi alaikum inda ka sani cewar gabubban jikinka za su baka shaida ai kaga rayuwarka anan yace li annal insana la yumkinuhu an yukhfi min nafsihi amalahu ai koda zaka boye ma kowa abinda kake yi mara kyau ba zaka boye ma jikinka ba zai yi ba to sai Allah yake cewa lokacin kuna da rai ba ku boye ma jikunan ku saban da kuka yi ba shine ma'anan wa ma kuntum tastatiruna saboda me inda kana tunanin jikinka zai ba da shaida a kanka kaga za ka yi ta kokarin boye ma jikinka sabon Allah me yasa an yashhadu alaikum dan kar a tashi a lahira wannan jikin naka ya ba da shaida a kanka sam'ukum jinku ya ba da shaida a kanku wala absarukum ganinku wato ya ba da shaida a kanku wala juludukum ko ko fatun jikunanku saboda haka ba ku yi wannan tunanin ba kaga wannan fassara guda kenan waqila al-istitar bi ma'na al-ittiqai anan fassara ta biyu sai wasu malamai suka ce abinda ake nufi da al-istitar din nan shine kiyayewa na farko boyewa na biyu kiyayewa idan aka ce kiyayewa wato ma kuntum tattaquna fid dunya a lokacin da kuka rayu a duniya ba kwa kiyaye Allah masanaci bai kiyaye Allah saboda haka yasa cinyarsa za ta bada shaida a kansa makareci bai kiyaye Allah saboda haka yasa harshensa zai bada shaida a kansa to ira-iran haka wato tattaquna fid dunya an tashhada alaikum jawarihukum fil akhira fa tatruku al ma'asi khawfan min hadhihi al shahada kaga inda kasancewar jikinka zai bada shaida ba ya kamata ka zan mai kiyayewa akan abin da jikinka zai iya bada shaida akai walakin sai dai Allah yake zanantum kuna tsammani anna Allah la ya'lamu kaseeran mimma ta'malun Allah bai san da yawan abin da kuke aikatawa ba kuma gaskiya ne duk wani fasiki idan yana fasikanci tunaninsa shine Allah bai san yana yi ba tunaninsa shine Allah bai sani ba yace walakin zanantum anna Allah la ya'lamu kaseeran mimma ta'malun zatanku shine Allah bai san da yawan abin da kuke aikatawa ba ita wannan ayar in ka duba tafsirin ta malaman tafsiri suna kawo labarin Abdullah ibn Mas'ud Allah ya kara masa yarda Abdullah ibn Mas'ud sahabin manzon Allah kuma ka san yana daga cikin asabiqun al-awwalun wadanda suka fara musulunta a duniya to tun ana garin Makka tun ba a hijira ba yace kuntum mustatiran bi astari al-ka'aba ina jikin labulan ka'aba kasan labula ka'aba tana da labule wannan labulan ya dade tun kafin a aiko annabi Muhammad wannan labulan tun a zamanin jahiliya larabawa suna daraja ka'aba tuna mata labule to shi Abdullah ibn Mas'ud yace ina jikin suturan labulan tsakanin labulan da jikin bangon saboda haka mutum ba zai ganshi ba sai ga wasu mutane guda uku suna tattaunawa a jikin ka'aba a gefen ka'aba suna tattaunawa yace ijtama'a inda albayti qurashiyan wa saqafiyun ya dai manta ko dai mutane biyu qurayshawa ne amma mutum ɗaya mutumin ta'if ne kaga ba dukan su bane yan gari mutum biyu yan gari ne amma guda ɗaya baqo ne shine as-saqafi ko kuma saqafiyan wa qurashiyun mutane biyun ne baki mutanen qa'ifa mutum ɗaya kuma shine dan gari wato dan garin Makka amma Abdullah ibn Mas'ud yace sai dai ba zai manta abu ɗaya ba kasiratun shahmu butunihim mutane ne masu tumbi sosai kowannen su yana da tumbi mai girma sai yace qalilatun fiqhu qulubihim amma kuma fahimtar da take zukatansu kaɗan ce inji Abdullah ibn Mas'ud suna da tumbi fahimtar kuma ba ta da yawa to dalilin wannan magana ta Abdullah ibn Mas'ud shine malaman sunna suke cewa in ka dubi fatwal bayari kamar misali na bayanin Ibn Hajar game da wannan labari yana mujallal na 8 shafi na 424 yace wa fihi isharatun ala an ila anna al-fitna wannan magana ta Abdullah ibn Mas'ud sai take mana ishara da cewa ita basira kallama takunu ma al-fitna tana da wuyan samu ga mutumin da yake da tumbi in dai mutum yana da tumbi to basirarsa ba ta da yawa inji Ibn Hajar saboda wannan kalma ta Abdullah ibn Mas'ud yace waɗannan mutane guda uku gaba ɗaya suna da tumbi sai Abdullah ibn Mas'ud yace kuma suna da ƙarancin fahimta suna da ƙarancin fahimta ga manyan tumbi to wannan ma yana daga abin da Ibn Hajar ya kawo na bayanin al-Imam Shafi'i kaga kenan manyan mutane sun yi magana sun yarda da bayanin Abdullah ibn Mas'ud kamar al-Imam Shafi'i ya taɓa yin magana mai kamar haka yana cewa ma ra'aitu saminan aqilan ni tunda Allah ya halice ni tsawon rayuwa na ban taɓa ganin ƙato mai hankali ba idan aka ce mutum ƙato ne mai tumbi ka same da hankali al-Imam Shafi'i ya ce kai ni ba taɓa gani ba sai ya ce illa sai dai mutum ɗaya kaga shi ana samu za ka ga mutum ne mai tumbi amma kuma akwai ilimi so ba tumbin sakarci ba ce to shi ne sai ya ce sai dai mutum ɗaya waye wannan mutumin sai ya ce sunansa Muhammad bin Hassan Ash-Shaibani wani malami ne da yake garin Kufa kuma almajirin al-Imamu Abu Hanifa almajirin al-imamu Abu Hanifa ana ce mai Muhammad bin Hassan al-Shaybani sannan al-imamu Shafi'i ya dauki ilimi ba kadan ba a wajen wannan malami malamin ne al-imamu Shafi'i yake ishara da shi yace ni ban taba ganin mutun da tumbiga ilimi ba sai wa yace Muhammad bin Hassan al-Shaybani almajirin al-imamu Abu Hanifa al-imamu Shafi'i ai karatu gurin sa fa aksara jiddan karatun ba kadan ba sai ma yake cewa al-imamu Shafi'i yace walau asha'u an aqula inda zan ce nazal al-qur'an bi lugati Muhammad bin al-Hassan Allah ya saukar da al-qur'ani ne da harshen wannan malamin al-imamu Shafi'i yace inda zan fadi wannan yace la qultu yace babu shakka na tabbatar abin da na faɗa gaskiya ne li fasahatihi saboda tsabar fasahar malami malamin Allah ya masa ilimi ba kadan ba ba kadan ba wanda shi yake nuna maka cewa ba lallai bane dan mutum yana da jiki a samu bashi da ilimi ba lallai bane ai kaga al-imamu Shafi'i yace shi bai taba gani ba amma ya gani akan mutum daya ala kulli halin wannan yana tabbatar ma maganar Abdullah ibn Mas'ud gaskiya ce kuma yana dada nuna mana illar jiki kenan ga dan adam inda hali kai kokari ka rage jiki ba alkhairi bane tunda baya ga lafiyan jiki idan mutum yana da kiba kibar kuma tana ma basirar salahi wanda shine bayanin Abdullah ibn Mas'ud kuma shine bayanin malaman farko kamar misali ta yanda muka ji al-imamu Shafi'i hatta al-qadi iyab shi ma ya faɗi wannan yace wa hadha fihi tanbihun ala anna al-fitna qallama takunu ma'a as-simani wannan shi yake nuna cewa in dai akwai jiki to basira rabuwa take yi ashe kaga illar jiki bai tsaya ga lafiya ba kawai hatta basiran mutum kiba yana masa lahani shi yasa wani lokaci na kan yi mamaki mutum ya turo tambaya mutum yana son wai ya kare kiba nace to me zaka samu anan banda sharri me zaka samu saboda duk inda ka duba tun daga ilimi na zamani har ga ilimi na addini kushewa addini so kaga maganar mutum ya nema wa kansa kiba bai ma dace ba to wannan zaka ga bayanin al-qadi ash-shahru an-nawawi ala sahih muslim yana 17 mujallal na 17 shafin 266 to abdullahi ibn mas'ud yana ba mu labari a farkon musulunci yana cikin Ka'aba tsakanin labulan Ka'aba da bango don haka waɗannan mutane uku ba san shi ba ba san yana gurin ba sai suka kama hira ai ko kai ne ka je maka in ka kalli Ka'aba in ba kana da basira ba in jahilci yana tare da kai zaka riga dauka ai Allah yana gurin ko to abin da kafirin da suka dauka kenan idan aka ce ma Ka'aba dakin Allah yace to yana nan a dakin to abin da Abdullah ibn Mas'ud yake mana bayani kenan shi yasa Abdullah ibn Mas'ud yace katun katun amma ba su da basira sai ɗaya daga cikin su Abdullah ibn Mas'ud yana ji ɗaya daga cikin su yace atarauna annallaha yasma'u ma naqul yanzu kuna ganin magana da muke din nan Allah daga cikin nan yana ji yanzu suna magana da Abdullah ibn Mas'ud qala al-akharu sai ɗayan yace yasma'u in jaharna to in mun daga murya zai ji kun ga dai mun zo kusa da ɗakin ai wala yasma'u in akhfayna amma in muka yi rada to ba zai ji ba dan haka kar mu daga murya maganar mu mu yi ta a hankali Abdullah ibn Mas'ud yana ji to sai saura na uku bai faɗi kuma waɗanda suka bambancin waɗanda ke wannan magana ba na uku sai ya ce in kana yasma'u in iza jaharna kai da kace in mun daga murya zai ji to yana tabbatar ma fa innahu yasma'u idza akhfayna in ma mun sassauta murya zai ji me yake nuna maka yana nuna maka cewa cikin mutum uku din akwai mai hankali wannan na ƙarshen yana da hankali to shine sai Allah ya saukar da wannan aya wa ma kuntum tastatiruna an yashhadu alaikum sam'ukum da can ba kwa boye wato ba kwa iya boye ma jinkunan ku da tsoron ranar da Allah zai ba da dama waɗannan jikuna naku su ba da shaida akan kawunan ku hadisi Abdullah ibn Mas'ud yana sahihul bukhari babu akwai babu musamman da al-imam bukhari ya fassara wannan aya wa zalikum zannukum alladhi zannantum bi rabbikum hadisi na 4539 yana sahihu muslim hadisi na 2775 yana sunan tirmidhi sunan nasa'i saboda haka ibn hajar da ya kawo hadisin abdullahi ibn mas'ud sai ya ce wa hadha yushir kaga kenan ya nuna mana cewa ba kowa mai jiki ne ba shi da basira ba akan samu mai jiki mai ilimi da basira kaga wannan mutumin na karshe bi anna qala zalika kana afdal ashabihi yafi sauran wayo yafi sauran hankali to kuma wa akhliq bihi wannan shi yasa shi kuma yafi dacewa da rahmar Allah saboda daga baya Allah ya nufe shi da musulunta shi kadai kaga ya gode in mutum yana da basira yana samun saukin musulunta shine sai yake cewa to in dai game da tarihi ne ina ganin shine ake kira al-akhnas bin shariqin li'annahu aslama ba'da zalika saboda ya musulunta amma sauran musu musulunta ba amma shi ya musulunta saboda kai in ka dubi rayuwar mutumin da aka ce ma ya musulunta zaka ga tun farko mutum ne mai basira dan in mutum bai da basira ba zai ma musulunta din ba to dan haka a ranar tashin kiyama babu shakka akwai husuma tsakanin mutane a jikin mutum za a samu husuma tsakaninka da jikinka wanda shine babban abin tsoro kaga shi yasa ma mutum yake tambayar jikinsa lima shahidtum alaina an waye gari kana gardama kana rigima da kafafunka kana rigima da cinyoyinka kana rigima da hannuwanka da harshenka da idanunka da kunnuwa to shine Abdullahi ibn Abbas yace ai kar ma ka dauka wai ya tsaya haka ranka da jikinka su ma sai sun yi rigima da ranka da jikinka da su yi gardama gaban Allah shine Abdullahi ibn Abbas yace ma zalatil khusumatu bainan nas yawmal qiyama husuma ba za ta gushe ba a tsakanin mutane a ranar tashin kiyama hatta qasama ruhul jasada sai ta kai ga rai yana jayayya da gangan jiki fa qala al-jasad saboda haka gangan jikin zai yi magana saboda ko ina gefanka Allah ya bashi damar magana sai jikinka ya ce ya rabbi ya Allah innama kuntu misalan khashaba an-nakhira ni asali jiki inji jiki kenan jiki yake kawo da motsa ga Allah ni asali kamar katako ne kamar an-nakhira wanda ya zama rarakakke ba shi da wani amfani laysa li yadun abtushu biha wala aynun absur biha babu hannun da zan iya amfani da shi babu idon da zan gani wala udhunu asma'u biha babu kunne da zan ji wala rijlun amshi biha babu kafar da zan iya tafiya da ita wala aqlun aqilu bihi babu hankali da zan yi tunani da shi hatta jaa hadha ni da ina nan kara zube kuma gaskiya haka ne ka san kafin Allah ya halicci annabi adam an kwaba kasa aka suranta halittar annabi adam din sai da shekara 40 yana kwabe sannan Allah ya busa rai to inda Allah bai busa rai ba fa ai kaga holoko ne kawai ga hannun an yi ga kafar an yi amma ba ta iya komi saboda haka sai gangan jiki ya ce ma Allah ban samu matsala ba sai da wannan ya zo ya shiga jikina kaga yana nufin rai jiki bai samu matsala ba sai da rai ya zo ya shige shi to da ya zo ya shige shi ya shige ni shi yasa duk wani laifi idan aka aikata ya ce ni ne don haka fa najini minhu ina so ka raba ni da shi a yau in ji gangan jiki yake ce ma rai ka raba ni da rai din nan a yau sannan kuma tunda akwai azaba akan laifin da aka yi khallid alaihi alazab alyawma kai ka sani shi yake da laifi saboda shi ya shigo jikina kafin ma ni in aikata laifin to bayan ya faɗi nashi sai kuma rai shi ma ya kawo ƙaransa ga Allah sai rai ya ce ya rabbi minka ruhu anta khalaqtahu shi dai rai daga wurinka ya zo saboda kai ka halicce shi innama kuntu ka shihabi ni bani da wani tasiri illa kamar da ka san yula yadda ka san yula kamar wuta lam yakulli yadun abtishu biha ni bani da komai saboda ka ban da hannun da za a ɗaukan abu saboda rai ba za ka iya ganin sau bare ma a ce ma ga sura shi saboda ka rai ya ce ni ba ni da hannu wala ainun absir biha ban da idon da zan gani wala udhunu asma'u biha ba ni da kunnan da zan ji wala rijlun amshi biha babu kafar da zan taka in tattaka da ita wala aqlun aqil bihi ni ma ban da hankali saboda duk wannan yana ga jiki ne inda ba dan jikin ba da ban iya komi ba ataji'tu saboda haka da nazo fa dukhiltu sai aka shigar da ni aka shigar da ni fi hadha aljasad a cikin wannan fa saboda haka laifi ba nawa bane saboda in ka duba halitta na duk babu abin da zan iya in ban samu jiki ba bazan iya komai ba to kaga kenan wannan jikin shine wanda za a dora mu azaba din wannan jini min wala yau ma ni ma sai ka tsayar da ni a yau ni ma ina son a raba da shi Abdullah bin Abbas yace kaga jiki yana son rabuwa da rai rai yana son rabuwa da jiki kowannan su yana mai da laifi akan dan uwansa to shine Abdullah bin Abbas yace faqil sai aka ce to bari za a ba ku misali idan an ba da misali za a gane waye za a yi wa azaba a tsakanin ku za a ba ku misali misalin shine masalun masalukuma ka masali a'ama wa muqadin mutane biyu ne na daya makaho ne gurgu ne shi wannan makaho ne kuma gurgu ne da gurgu dakala fa'itan da makaho da gurgu ya zama sun shiga gonar wani to tunda sun shiga gonar wani suna son za su yi sata daniyatun simaruha akai sa'a kuma amfanin gonan bishiyoyin da suke gonan ba su da tsayi saboda ka ƴaƴan itatuwa sun sauko kusan ƙasa amma wannan makaho ne wannan gurgu ne saboda ka wancan yana da tsawo amma ba gani wannan kuma gurgu ne yana gani shi kuma bai da tsayi so kaga abinda wannan ya rasa wancan yana da shi to da suka shiga fal'a'ama la yubsiru thimara Abdullah bin Abbas yace kaga makahon baya ganin ƴaƴan itatuwan fa yatanawala min habari ya samu ya tsinka wal muq'adu shi kuwa gurgun yubsiruha yana ganin ƴaƴan itatuwan wala yanaluha amma ko ba zai iya kaiwa ba tunda gurgu ne fada al muq'adu al a'ma saboda haka sai gurgun ne ya kira makahon sai yace ihmalni ahmilni ka dauke ni a kafadarka tunda kaga gurgun yana gani shi makaho kuma baya gani sai ce dauke ni ka dora ni a kafada hatta usaddidaka ni sai in ringa saiti in ce kai dama ko kai hagu tunda kai baka gani saboda ka sai mu tsinko yan tatuwa sai mu saukar kuma abin da ya faru kenan fa akulu wa utimaka kaga kenan zan samu ci idan na ci daga saman sai kuma in yanko guda in ce kai magana ka fahamalahu saboda ka sai gurgu sai makaho ya dauki gurgu wa saddadahu ya dinga mai kwatance kai dama saboda nan reshin ne za a samu ƴaƴa tatuwa masu kyau fa adraka fa suna nan a haka wa huma kadhalika suna nan haka sai ga mai gona ya zo sai ya kama su saboda ka sai Abdullahi bin Abbas ya ce fa ala ayyihima ya qaul azabu to shin waye wanda za a yi wa azaba a tsakanin su waye mai laifi kala ya ce alaihima jami'an dukkan su ne yawwa to shi sai ya ce fal azabu alaihima saboda kai sa kake ji ana cewa azaban kabari ba ta tsaya ma jiki ba har da rai saboda babu wanda bai bada gudunmawa wajen sabon Allah ba Allah ka tsare mu shi wannan zaka ga shi a kitabun ruhi na Ibn Qayyim Jauziyya kuma Ibn Kasir ya kawo shi a tafsirinsa yana mujallal na shida shafi na 92 to me Allah madaukaki ya ce a gaba
وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ
الله يقول وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمْ وَنَّنْ زَتَنْ دَكُكِي يِي چه ور الله بيغنن أبن دكُكِي يِي كاسان دان أدم ديوا متون واندا كغايكي تأمانن الله ينا غنيش أكو إيماني تاردش duk wanda zai saba ma Allah akasari zaka samu zato yake Allah bai gani shi to wannan zaton da kuke ma Allah mahaliccin ku wa zalikum zannukum allazi zannantum bi rabbikum ardaakum wannan zaton ne ya halaka ku to zaka mummunan zato ga Allah yana sa halaka ga dan adam sai Allah yake fa asbatu min alkhasirina shi yasa kuka waye gari kuna cikin masu hasara ya kamata mu sani akwai waɗanda Allah ya sa su yi aiki akan mu ya kamata musulmi ya rika sanin da haka Allah ya sa su ringa aiki akan na daya sune almalaikatul kiramul katibina mala'iku masu rubutu wanda Allah ya faɗa mana a cikin alqur'ani halittar su ma gaba ɗaya saboda aiki ne a kawunan saboda su yi aiki a kanmu. Waɗannan kuwa, tunda Allah ya halice su don aiki a kanmu, ka gaba za su yi wasa ba. La ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Saboda haka suna nan suna rubuta duk abin da kake aikatawa. Akwai wani bayani da wani malami yayi, yace ka kaddara a cewar ka goma mala'ika yake rubutawa akan ka kullum. Kai ka san ya faka warka goma, saboda duk abin da kai zai rubuta ka shiga ka fita kai kaza, yana ta rubutawa. To warka nawa zai rubuta a rana? Sai malami ya ce ka kaddara guda goma ne kawai. To idan aka ce a kullum mala'ika yana samun warka goma, ya ce kaga abin da za a samu a wata guda, kaga warka 300 ne. To idan aka samu warka 300 a wata ɗaya, karka manta kuma shekara tana da watanni 12, haka ne ko? To idan har aka ce za a samu warkoki 300 a wata ɗaya, sai ka yi lissafi warka nawa za a cika na aikinka a shekara guda, shi yake cewa mujalladi, domin asali da larabci idan aka ce mujalladi volume, idan warka ta kai 300 sai a ce wannan ya isa a masa volume, asali matsakaicin volume shine matsakaicin mujalladi na littafi. Shi yasa zaka ga an ce mujalladi na farko ko sifili na farko. To kenan a kowace wata mala'ika yana samar da volume guda na littafin aikinka a kowane wata. Wannan malami ya ce to idan ka yi lissafi a shekara fa za a samu volume 12. Za a samu volume 12. To idan aka samu shekara 10 fa kaga za a samu volume 120. Ya ce idan aka samu shekara 20 fa za a samu volume 240. Ya ce to idan aka samu shekara 30 kai a duniya fa volume 360 ne. Wanda ya shekara 40 za a samu volume 480. Volume 480 na rubutun aikinsa. Sai ce idan ya shekara 60 volume 600 ne. Wanda ya kai shekara 50 akwai volume 600 na littafin aikinsa. Ba wai ya tabbatar da wannan bane, ya baka misali ne a matsayin na mai hankali. Ka kaddara a ce a kullum mala'ika yana rubuta warka 10 game da aikinka. Sai ce to idan an kai shekara 60 fa volume 720 ne. Duk sa'ilin da kake ƙara tsawon rai, yawan littafin aikin ka karuwa yake. Shi yasa Allah yake faɗa a ranar tashin kiyama suratul kafi aya ta 49, wa wudi'al kitabu, idan aka saukar da littafan, an saukar da littafai kana zaune ana jibga su, dama ka shekara 60 sai aka kawo ma volume 720 aka ce ci gaba da karatu. Iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba. Kai makanka hisabi. Shine mutum yana dubawa. Allah ya ce wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi. Duk masu laifi zaka ga sun shiga wata rayuwa ta fargaba. Wato idan mutum yana karanta littafin, kai da kanka zaka gane daga fuskansa, zaka ga fuskar tana murtikewa. Saboda ba abin da ake faɗa a littafin banda sharri. Kuma yadda kai rayuwarka haka ne. Ka zagi wani, ka doki wani, ka kulla dabaran an cuciwa ne, ya zama su ne kawai kake ta karantawa. Wa yaquluna, sai ka ji mutane na cewa ya wailatana ma li hadhal kitabi la yugadiru saghiratan wala kabira. Me yasa wannan littafin bai barin karamin laifi bare babba, illa ahsaha, fati ya kididdige. Sai Allah ya bayyana abin da ke cikin littafin. Wa wajadu ma amilu hadira, sun tarar da duk abin da suka aikata yana nan ciki. Shine sai Allah ya sake tunatar da mu, wala yadhlimu rabbuka ahada, Allah bai cutan kowa. Masu aiki ne Allah ya sa su yi aikin su kenan, su rika rubuta ayyukanmu. Ya kamata dan adam kare manta wannan. Allah ka samu iya. Sai na biyu, jikunanmu. Jikin naka da kake gani naka ne, kana jin dadin sa, wallahi yana ma Allah aiki. Saboda haka yasa a ranar tashin kiyama Allah yake gaya mana aikin da ya sa shi zai bayyana. Hatta idza ma ja'uha shahida alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu yaf'alun bima kanu ya'malu, ya kasance ido zai ba da shaidar abin da ya gani, kunne ya bada shaidar abin da ya ji, hannu ya bada shaidar abin da ya taba, kafa ta bada shaidar inda aka je. Kaga wannan ya nuna cewar mutum ba zai tsira ba, saboda idan aka ce jikinka shi yake bada shaida a kanka, to baka da kuma sauran hanzari gaban Allah. To sai na uku, mutane gaba ɗayan su, har da kai da ni, muna yi ma Allah shaida, muna yi ma Allah aiki a yanzu haka. Kuma annabi ya ba mu misalin wannan aikin, domin abin da ya faru shine ya zo ta hadisin sahabbai da dama. Kamar misali, akwai riwayar Anas bin Malik, to ba ma mu ba, duk wata halitta da take duniyan nan da taso da taki ta nemi Allah aikin shaida. Saboda haka dabbobi ne, aljanu ne, mutane ne, kwari ne, halittu ƙasa da sama, duk abin da ka sani suna ma Allah aikin ba da shaida a ranar tashin kiyama. To ranan sai gashi an zo wucewa da gawa gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, kawai sai annabi ya ji sahabbai suna cewa kai an yi rashi, wannan mutumin kirki, wannan mutumin kware, gashi kuma yanzu babu shi. Sai manzon Allah ya ce wajabat, ya tabbata yi. Wa murra bi ukhra, ana zaune sai ga wata gawar an zo wucewa da ita. Fa usna alaihi bi sharri, sai mutane na kushe kai, duniya ta huta, wannan hatsabibi yau ya mutu, wala za mu samu bacci. Sai manzo Allah ya ce wajaba, shi ma ya tabbata. A'a, wafiq, akwai riwayar da ta zo cewar sau uku ma annabi yake faɗa wajaba 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 salasa marrati. To wannan abin ya sa sayyidina Umar ya yi hange, saboda haka sai sayyidina Umar ya ce ya rasulullah ma wajaba, dazu an wuce da mutumin kwarai, mun yaba mar, ta ce ya tabbata. Yanzu an wuce da mutumin banza, an kushe mar, ta ce ya tabbata. Sai manzo Allah ya ce haza asnaitum alaihi khairan, ai kun ga na farko kun yaba mar, wajaballahu aljannatu, dan haka aljanna ta tabbata gare shi. Wa hadha asnaitum alaihi sharran, wannan kun kushe masa, wajaballahu an-nar, saboda ka wuta ta wajaba kansa saboda shaidar ku. Sai annabi ya ce antum shuhada'ul lahi fil ardi, ku ne fa shaidun Allah a doran ƙasa. Saboda kai sa akwai ma riwayar da tazo a sahihu ibn majah hadisi na 3419, wanda manzon Allah yake cewa tushikuna an ta'lamu ahlal jannati min ahlin nar, zama ku iya gane yan wuta da yan da kuma yan aljanna daga duniya. Annabi ya gaya masa sahabbai, sai suka ce bima ya rasulullah, wace alama ce za ta sa mu gane dan wuta tun daga duniya mu gane dan aljanna? Sai manzon Allah yake bi sana'il hasani was sana'i sayyi, ta hanyar kyakkyawan yabo da mummunan yabo. Duk mutumin da ka gani a gari ana yaba masa, to wallahi alamar dan aljanna ne. Duk mutumin da ka gani an tsane shi, to wallahi alamar dan wuta ne. Shi yasa manzon Allah ya faɗa, kaga wannan a fili yake. Me Allah ya ce mana a gaba? Fa in yasbiru,
fa in yasbiru fannar matwan lahum, wa in yasta'tibu fama hum min al-mu'tabin.
Allah ya ce fa in yasbiru, in sun yi haƙuri da aka ce su shiga wuta, fa naru maswallahu, wutar dai ita ce matabbatansu. Wato Allah yana cewa ai an riga an gama, tunda shaidu sun tabbatar makoma ta zama wuta, da wannan ruwanka ko kai haƙuri a wutan ko kai kai wannan kuma. Wa in yasta'tibu, idan sun yi ƙoƙarin gabatar da uzuri, fama hum min al-mu'tabin, to ai ba sa cikin waɗanda za a karɓi uzurinsu. Saboda ka san wani dolinci sai ya bada uzuri, kai ya akai kai zina ka cinye ka tana bada bayani, to sai yayi kokarin ya kirkiro ƙarya. Sai Allah ce to ko da zai kirkiro wani uzuri ba za a saurare shi ba. Wannan ya nuna cewar rayuwar dan adam tana cikin hadari, mummunan zato game da Allah, shi ya samar da munafinci da kafirci, shi ke sa makomar mutum a lahira ta yi muni. Ai shi ya sa kaji Allah ya ce, akwai littafin Ibn al-Qayyim da ziyada ake kira al-jawab al-kafi, yana mujallar na farko shafin 138, yake cewa galibi abin da ke hallaka mutane manta Allah. Bai kamata mutum ya manta Allah ba, bai kamata ba. In ka dubi abin da Allah ya faɗa a nan, ya ce zalikum zannukum alladhi zanantum bi rabbikum ardakum, ai wannan mummunan zato da kuke ma Allah, kuna ganin Allah bai sani ba, Allah baya gani, to wannan shine musabbabin halakarku. To kuma in ka dubi suratul fath, nan ma haka Allah ya faɗa, wa yu'azzibul munafiqina wal munafiqati wal mushrikina wal mushrikati, sai ya ce الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ suwaye munafikai da kafirai dama magana biyu ne sune makiya Allah munafiki kafiri sune makiya Allah su suke ma Allah mummunan zato saboda kai sa munafiki yana ganin Allah bai ganin sa to wallahi bari mu ba ku misali da tsoron Allah sahabbai wani mutum ne daga cikin sahabban Annabi Muhammad
sallallahu alaihi
wasallam ya aikata zunubi amma tunda ya aikata wannan zunubin ya kasa samun nutsuwa ya kasa samun nutsuwa saboda yana cikin aikata zunubin sai wannan ayat ta fado mar saboda ka inda mutum mai tsoron Allah ne daga lokacin da shedan ya sama tunanin zunubi lokacin kuma ayoyin alqur'ani da dalilai na tsoron Allah za su rika bayyana gare ka sai ka ji ba za ka iya ba to abin da ya faru kenan yana wannan laifin sai tunanin aya ta 7 ta suratul mujadila ta zo alam tara anna allaha ya'lamu ma fi samawati wa ma fil ardi shin baka sani ba Allah yana sanin abin da ke sammai da ƙasa Allah yace ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum ba a samun ganawar mutane uku face Allah ne na hudu wala khamsatin illa huwa sadisuhum ba a samun ganawar mutane biyar face Allah ne na shida wala adna min zalika wala aksara illa huwa ma'akum ko a samu adadin ya kasa haka ko yafi haka face Allah yana tare da su sai Allah yace aina ma ka a duk inda mutane suke bayan haka sai Allah yace suma yunabbi'uhum bima amilu yawmal qiyama sannan Allah zai ba su labarin abin da suka buye suka aikata a ranar kiyama inna Allaha bi kulli shay'in alim saboda ka Allah masani ne game da dukkan komai Allah yana tare da ganawa da kuke yi da ilimin sa to wannan abin ya kasa sahabin nan ya kasa samun nutsuwa kawai da ita sai ya zo majalisin manzon Allah an ce sunan sa shine Abul Yasar Ka'ab bin Amr al-Ansari wanda babban sahabi ne ba karamin sahabi bane saboda ibtila'i na Allah tabaraka wa ta'ala dan kasuwa ne ya zo shi ya ba da labarin hadisin da kansa yace atatni imra'atun wata mata ta zo wuri na dan kasuwa ne ita wannan matar da ta zo wuri na wa zawjuha ba'athahu an-nabiyyu fi ba'sin annabi ya tura mijinta sun tafi yaki kaga mijinta kenan baya gari ya tafi jihad da ta zo wajen shi a kasuwa fa qala sai ta ce bi ini bi dirhamin tamran ga sule daya ka saida min dabino yace fa a'jabatni in daga ido in kalle ta sai nayi sha'awarta فقلت سنشي متى إن في البيت تمرًا أي أجدا أكوي وندبينو دنكي دشي هو أطيب من هذا يقوى نكو فعاله إني إنجنا بكاتا كبيوني ستبيشي يأتي دمكشي أجدا فقمستها وقبلتها نشاف جكينتا نسم باچيتا ينا تكين وننبا أكيك جمائن بسي ونن توران اللن يداو يسوكو مر daga nan bai tsaya ba yace fataitu nabiyya sai gani gaban manzon Allah hankalina ya tashi gani nake gaba daya musulunci na ya rushe fa qasastu alaihi al-amra inna zuwa nace ya rasulullah wallahi ba dan koyi komai ba ka ji labarin abin da ya faru gare ni yana gama magana manzon Allah yace khunta rajulan gaziyan fi sabilillah fi ahlihi lihaza bihaza manzon Allah yace mutumin da na kira shi na tura shi ya tafi yaki yakin nan saboda taimakon addinin Allah kai wannan ga iyalinsa kuma a dalilin dabino wa atraqani manzo Allah sai ya dauke kai gare ni to lokacin da annabi ya dauke kai din nan yace fa zanantu anni min ahli nari gani nake kawai la shakka ni dan wuta ne babu ma shakka kawai ni dan wuta ne wa anna Allah la yaghfiru li abadan Allah ba zai gafarta min ba har abada to shine sai Allah ya saukar da aya ta 114 ta suratul Hud anan lokacin da Allah ya saukar da ayar sai ya aika wa mutumi yace ina Abul Yasari aka kira shi da yazo sai annabi ya karanta shi gare shi wannan riwaya guda ne akwai riwaya da ta zo ta Abdullah ibn Abbas ita kuma Abdullah ibn Abbas yake ba da labarin shi wannan mutumi wancan riwaya da shi da kansa ya bayar ne a wannan riwaya ta Abdullah ibn Abbas yace anna rajulan ata Umar da farko ya tafi ga sayyidina Umar ne da farko ya je samu sayyidina Umar ya ce inna imra'atan ja'atni tubayyuni Umar kaji ga abin da ya faru da ni na musiba mata ce ta zo ciniki da ni fa dakhaltu hal dawlaja na shigar da ita wata bukka dake gidana fa sautu minha kull shay'in illa al-jima na shafa ta na ɗebe sha'awa ta jikinta amma illa iyaka ban jima'i da ita ba sai tsoron Allah ya dawo min sai na Umar ya ce wai haka sai na Umar ya ce kai chonka ba'aluha mugayyabun fi sabilillah kuma kace mijin nata ma ya tafi jihadi sai ce ajal kwarai fa sai na Umar ya ce to wannan fa ta fi karfi na abinda za a yi eti Abubakar je ka samu sayyidina Abubakar lalle in ka samu sayyidina Abubakar ina ganin za ka samu amsa fatahu saboda ka sai zo samu sayyidina Abubakar ya faɗa mar shi ma irin tambayar da sayyidina Umar yayi haka nan sayyidina Abubakar yayi yace mar mijinta ya tafi jihadi kai lalata da matar yace kwarai kuwa baya musantawa saboda shi yana son a gaya mar abinda zai samu tsarkaka ne kullum daga wurin Allah sai sayyidina Abubakar yace ita rasulullah ni ina ganin kar ka bata lokaci maza ka je ka samu manzon Allah kawai fas'alhu sai kamar tambaya fa ata rasulullah sai gashi ya zo ga manzon Allah ya gaya mar mislama qala li abubakar wa umara sai manzon Allah yace ba'aluha mugayyabun fi sabilillah mijinta ya tafi yaki kai lalata da matar yace na'am fasakata an sai manzon Allah ya shiru nan ma a wannan riwaya ta Abdullahi bin Abbas manzon Allah bai ce komai sai daga baya da Allah ya saukar da aya ta 114 ta suratu Hud riwaya ta uku ita ce ta Abdullahi bin Mas'ud wanda shi ma ya faɗi haka din kaga abin ya tabbata babu shakka a zamanin manzon Allah جاء رجل الى النبي فقال يا رسول الله اني قد اصبت من امراه غير اني لم اتها اكوي ما تدى نا شاف جكنتا نا ديبي شعوه جماعي ده ايتا اما دي بان تارا ده ايتا با شيني سي الله سوكر ده wannan aya ta 114 سوره هود سنا اكوي روايه معاذ بن جبل وند شي ما يبا ده labari yace habarat salatu a lokacin da mutum yazo ya tambaye annabi da daidai wannan lokacin sallah yayi fa sallama a rasulullah saboda ka ya tsaya yayi sallah da manzon Allah saboda ina neman amsa falamma qaba salata ana gama sallah ya sake daga murya saboda dai wato yana gani kamar manzon Allah ya manta ni ya rasulullah inni asabtu haddan ya manzon Allah ni fa na samu haddi ya kamata a tsaida min haddi dan Allah ka dubi imanin sahabbai shi Allah Allah yake a jefe shi dan ya samu tsira shi yasa Ibn Hajar a cikin Fathul Bari yake yana mutallan 8 shafi na 356 yace la Allah ar-rajul zanna anna kull khati'a fiha hadd shi wannan mutum yana tsammanin duk wani laifi yana da haddi alhali ba haka bane to akwai riwayar Anas bin Malik wanda shi ma ya bayar game da wannan mutumin yace kuntu inda rasulillah na kasance ina tare da manzon Allah yace fata'ahu rajulun sai ga wani mutum yazo da yazo sai yace ya rasulullah inni asabtu haddan fa aqimhu alai na samu laifi na haddi saboda haka nazo ka tsaida wannan haddi a kaina wala mai yasalhu anhu annabi bai tambaye shi ba yace mar komai ba wa hadarati salatu ana nan saboda ya riga yayi bayani ana nan sai ga lokacin sallah yayi kai tana yi wa al'asar saboda ka sai manzo Allah ya ce masa tawabba wudu'an hasana je kai alwala ka tabbata kai alwalan mai kyau summa qum fa salli ka tsaya kai nafila kafin mai sallah fa salla rasul fa salla ma annabi bayan an gama nafilu akai wannan sallah falamma qada annabiyyu salata lokacin da annabi ya gama sallah qama ilayhi ar-rajul sai mutum ya zabura kaga dai har yanzu ya damu يا رسول الله اني اصبت حدا فاقمه فاقم في كتاب الله يا رسول الله ني فانا سامو حدي ناي ليفي وندا يا كامتا امن حدي سبدا كا تسيدا مي حكمين لتافين الله ينا غما فدا سي منزا الله يكي اليس قد صليت معنا انا تشي مني صلن نان داري دكاي قال نعم يكي قري كو قال سي تشي فان الله قد غفر لك zambaka tunda mun yi sallan nan da kai to Allah ya yafi maka laifinka. To sai annabi ya karanta wannan aya ta 114 ta suratu Hud, wa aqimis salata tarafayn nahari wa zulafan ila al-layl min al-layl. Allah yake ka rika sai da sallah a sassa biyu na yini da kuma cikin dare. Sai Allah yake innal hasanati yuzhibun as-sayyi'ati, lallai kyawawan ayyuka suna kawar da munanan ayyuka. Sai Allah yake zalika zikira lizakirin, wannan tunatarwa ne ga masu tunawa. A lokacin da ya ji wannan aya, to kaga shi da Musa ta kau, sai kuma ya fara ganin cewa ai ya samu daraja ma. Sai ya ce, ni kam ali khassatan ya rasulullah amlin nasi, wannan gara ba sa tawa ce ni kadai ko kuma mutane duka? Misali, in ma wani zai aikata wannan, Allah zai iya gafarta mishi. To akwai riwayar Abdullah ibn Abbas da mutumin yace, ali khassatan ya rasulullah amlin nasi ammatan, yana fadin wannan sai sayyidina Umar ya bugi kirjinsa ya zabura. Sayyidina Umar ya bugi kirjinsa sai yace, la, ba kai kane bane. Yace, wala na'amat ayn wala na'amata aynin. Sayyidina Umar yace, wato wannan ni'imar bata takaita gare ka ba, walakin lin nasi ammatan. Sayyidina Umar yace, wannan gara basa ta shafi mutane gaba daya. Yana fadin haka sai manzon Allah ya fashe da dariya. Bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi dariya, sai ya ce sadaka Umar. Sayyidina Umar ya faɗi gaskiya. Sai manzon Allah ya ce, la ballin nasi kafa, wannan ya shafi mutane gaba ɗayansu. Kaga kenan ya nuna babu zunubin da Allah ba zai gafarta ma bawa ba idan ya yi nadama, ya tuna tsoron Allah, ya tuna haduwarsa gaban Allah. To wannan hadisin muttafaqun alai, yana sahihul Bukhari, babu qaulihi wa aqimis salata, kuma yana sahihu Muslim, hadisi na 2763. Yana kama da hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa, wa atbi'i sayyi'atal hasana tamhuha, hadisin yana sahihu Targhib, hadisi na 2655. Kaga ya nuna cewar duk sa'ilin da kai wani abu mara kyau, kai kokarin gabatar da wani abu mai kyau. Saboda me? Saboda wannan kalma da Allah ya faɗa a cikin Al-Qur'ani, innal hasanati yuzhibna sayyi'ati, kyawawan ayyuka suna kawar da munana. Saboda haka yasa manzo Allah ya ce, kai alwala mai kyau, dan idan kai alwala mai kyau, wannan alwala tana zubar da laifin da ke gabuban jikinka. To kaga kenan, wato karantar manzo Allah yana cike da rahama. To wannan yana cikin dalilai, tunda hadisi ne muttafaqun alai, yana cikin dalilai da yasa kaga malaman sunna suna kyamar shigan mata kasuwa in babu dalili. Sai akwai uzuri kafin nan mace take shiga kasuwa, wannan yana daga cikin dalilai. Don kaga kenan, daga ta ina aka samu musabbabin wannan sharri, matar ta zo sayan dabino, mutumin ya daga ido ya kanta, kaga sha'awa ta shiga tsakani. Idan shedan aka samu dacewarsa a wannan gaba, to ɓanna ce za ta biyo. Kuma wannan abin fa kaga ya auku ne ga wani sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. So da ka kai yanzu kar kai tsammani kasuwan garin ku yafi imani. Idan akwai imani, kasuwar Madina a wannan lokaci tafi ko? Amma ga abin da ya auku ga sahabin manzon Allah. Saboda haka yasa malaman sunna suke cewa shigan mace kasuwa hadari ne, sai fa idan akwai dalili, akwai larura. Idan akwai larura, wannan babu laifi. Amma idan babu larura, to kamata yayi a wakilce ta. Bare kuma akwai hadisin Abdullah bin Umar wanda yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, al-mar'atu awratun, manzon Allah yace ita mace gaba dayanta al'aura ce. Wannan hadisi ya inganta daga manzon Allah. Wa innaha idza zahab idza kharajat, idan aka ce ma mace ta fito, istashrafaha shaytanu, to ko maimuninta shedan yana daga darajanta. Kuma gaskiya ne, ko maimunin wannan matar shedan sai ya daga darajarta. Saboda abin da kake ganin bai maka ba, wani kuma ya mishi. Saboda haka manzon Allah ya ce, wa innaha la takunu aqraba ila Allah, mace ba ta taba samun lokaci da za ta fi kusantar Allah, minha fi qa'ri baitiha, kamar a ce tana cikin gida. Saboda haka karka dauka akwai aikin da mace za ta fita waje ta samu lada wanda a dalilinsa za su kusanci Allah fiye da zaman daki, in ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuma hadisin nan yana irwabu galil, hadisi na 2703 yana sahihu Tirmidhi, hadisi na 1173 mun karanta shi a tafsirin suratul Nur. Wannan hujja guda kenan wanda yake nuna cewar babu matar da za ta fita face shedan ya daga darajarta. Wannan kalmar ta manzon Allah ce, annabi da kansa ya faɗi wannan. Saboda haka idan aka ce ma mace na yawan shiga da fita, to kome na iya faruwa da ita. Me Allah madaukake ya ce a ƙarshe?
وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ.
Yana ɗaya daga cikin abin da ke sa mutum ya halaka shine mummunan aboki, kuma babu shakka gaskiya ne kashi 100% na masu halaka dole za ka samu akwai miyagun abokan hulɗa. Duk wanda aka ce ma ya halaka, to idan ka bincika ka samu akwai mummunan abokin hulɗa. To abin da ke sa Allah ya haɗa mutum da mummunan abokin hulɗa shine mutum ya yi wa Allah mummunan zato ya riƙa ganin Allah bai ganin sa. Saboda haka sai a waye gari abokanka fasikai ne. Wa qayyabna lahum qurana'a, Allah yake sai muka yi musu sababi. Sababna lahum shine qayyabna, ko a ce hayya'ana, mun shirya musu miyagun abokai. In aka ce qurana'a ana nufin as-sahibul lazim, abokinka da babu rabuwa, ba kwa rabuwa sam. To sai ka samu mutumin banzari. Fa zayyanu lahum, saboda haka da su yi ta kawata musu ma baina adim, abin da ke gabansu, wa ma kalfam, da wanda ke bayansu. Wa haqqa alaihimul qawlu, saboda haka sai maganar alƙawarin Allah ta tabbata a kansu. Fi umamin qad khalat min qablihim min aljinni wal insi, alƙawarin azabar da yayi ga mutanen da aljanun da. Innahum kanu khasirin, lallai sun kasance masu hasara. Saboda duk mutumin da ya tirje ma fasikanci, babu shakka alƙawarin azaba za ta tabbata a kansa. Allah ya tare mu. Me Allah ya ce a gaba?
Wa qala alladhina kafaru la tasma'u li hadha alqur'ani wal ghaw fihi la'allakum taghlibun.
Wannan yana daga cikin misalin kin alqur'ani da aka nuna ma annabi Muhammad, yana daga cikin mafi wahala. Allah yake bamu misalin wahalar da manzon Allah ya samu ta wajen karantar da Islam. Annabi ya samu wahala. Allah ya ce wa qala alladhina kafaru, kafirai suke cewa la tasma'u li hadha alqur'ani, kar ku saurari wannan qur'ani. Ka an kai ga lokacin da an hana sauraron annabi Muhammad, ko ba wai an hana kadai ba, suna cewa mabiyansu wal gaufihi, idan kun jima yana karatun ku yi ta hargowa. La'allakum taglibuna, in kuna haka ku za ku ci galaba. Saboda haka inda duk manzon Allah ya tsaya zai wa'azi, sai a samu yayin iska zo su ta kururuwa ana ihu, ba za ka iya jin maganar annabi ba saboda wulakanci. Kaga a duniya shedanu suke taimakawa wajen faɗa da gaskiya. Sai Allah ya ce ni
salanu qallallana kafaru alaban shadida wa lanajziyannahum aswa alladhi kanu ya'malun.
Allah ya ce fala nuziqanna alladhina kafaru, mun yi alƙawari sai mun dandana ma kafirai azaban shadidan, azaba mai tsanani. Saboda duk wanda ya izgili ga manzon Allah ba zai kai labari ba. Wala najziyannahum, kuma lalle za mu saka musu aswa alladhi kanu ya'maluna, mafi munin abinda suka zama suna aikatawa. Saboda shi Allah cikin rahamarsa, idan kai laifi, idan musulmi ne kai, to wannan laifin ba mafi muni ake rubutawa ba, har ma jinkiri ake maka ko za ka tuba, sai a goge laifin gaba ɗaya babu mashi. To amma kafiri, Allah ya mar alƙawari duk laifin da ya yi sai an rubuta, ba magana ɓoyewa da ƙaramin laifi da babban laifi. Allah ya kare mu. Me Allah ya ce?
Zalika jazaa'u a'da'illahi an-nar lahum fiha darul khuld جزاءً بما كانوا بآياتنا يجحدون.
To idan ka tuna mun dauko magana mu ne akan waye a adaullahi muna magana ne akan makiya Allah to tun daga can gaban fa Allah yake magana akan makiya Allah har aka iso nan duk bayanin da kaje an yi siffar makiya Allah wa yake hana a saurari karatun alqur'ani makiyin Allah wa ke hargowa yana hayaniya da ihu idan ana karanta alqur'ani makiyin Allah sai Allah yake to yayi alqawari yayi alqawari sai ya dandana musu azaba mai tsanani shine sai ya ce to zalika jazaa'u a'da'illah wannan shine sakayyar makiya Allah me sakayyar Allah ya ce annaru lahum fiha darul khuldi ita ce wuta sannan idan sun shiga tana zama gidan dawwama gare su me yasa Allah ya ce jazaa'an bima kanu bi ayatina yajhadun saboda suna gardama game da ayoyin mu jayayya game da alqur'ani da fada da karantarwan Allah tabaaraka wa ta'ala karanta mana aya ta karshe
wa qala alladhina kafaru rabbana arina alladhina adallana min al-jinni wal insi naj'alhuma tahta aqdamina liyakuna min al-asfalin
wanda shi nuna maka wato hatta cikin wata akwai rahamar Allah domin shi Allah sai ya boye miyagun malaman ko da ke wani lokaci ana nuna su ba ko da yaushe bane to amma yakan boye su domin kasan idan jahili ya ga mugun malami kuma shi ya kai shi wuta ai kasan ba zai bashi ba dukan tsiya zai mar a wutan to shine sai Allah ya dan boye asirin malamin to wannan shine su kuma yan wuta suka ga abin da yi ba وقال الذين كفروا كافرين suke cewa rabbana ya allah arinal ladaini aballana wadannan miyagun malaman da aka koyi asirin su a nuna mana minal jinni wal insi daga mutane da aljanu har aljanun a fito a nuna mana kuma sun gaya ma allah abin da za su yi kaga kenan abin da na faɗa dukan tsiya sai allah yace naj'alhuma tahta aqdamina sai mun taka su mu sa su a karkashin kafafunmu ya zama su ne a ƙasa me dalili liyakuna min al-asfali dan su zama su ne mafi kaskanci saboda su ne suka jawo halakar mu gaba daya Allah ka tsare mana imani Allah ka raba mu da siffofin makiyanka Allah ka kyautata karshen mu kuma ka gafarta mu iyayen mu
amin
Allah ka sa makomar mu ta zama aljanna
amin
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid Allahumma aqsim lana min khashyatika ma tahulu bihi baynana wa bayna ma'asik ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك